أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da sake kasancewa a wannan fili mai albarka da muke tattaunawa akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yau da taimakon Allah tabaraka wataala zamu tattauna akan ɗaya daga cikin turakun gidan matan gidan ita ce Nana Hafsa binta Umar ibn al-Khattab Allah ya ƙara mata yadda al-Qurashiyya an haifi Nana Hafsa kafin a turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabi da shekara 5 mana kafin manzon Allah ya zama annabi da shekara 5 aka haifi Nana Hafsa ta girmi Abdullahi dan Umar da shekara 6 ta girmi Abdullahi dan Umar da shekara 6 kamar yadda malamai suke fada Allah ya musu rahama a lokacin da aka haife ta Qurayshawa suna jaddada dakin Kaaba mana a wannan shekara dakin Kaaba ya rushe Qurayshi suna dada gyara shi suna tarmim din sa shi sa ake hada wato tarihin haihuwarta da wannan lokaci da ake gyaran dakin Kaaba din mahaifiyarta ita ce Zainab bintu Maz'un ibn Habib ibn Wahab yar uwar Usman ibn Maz'un Allah ya kara masa yadda Nana Hafsa Allah ya dade ita ɗaya daga cikin manyan matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam mai tsohon tarihi yar gidan sayyidina Umar kun ga kenan sayyidina Umar sirkin manzon Allah ne manzon Allah ma sirkin sayyidina Umar ne ya aure ta bayan ta yi aure da cewa ta rayu masha Allah a gargashin kulawar mahaifinta malamai suna cewa ta rayu a gargashin izza da daukaka da sharafa da kulawar mahaifinta kuma ta musulunta ne tare da babanta abun mamaki lokacin da Umar ya musulunta a lokacin ita ma Hafsa ta musulunta to annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shine mijinta na farko ba dan ta aure wani mutum mai suna Khunais ibn Huzafa as-Sahmi shi wannan Khunais ibn Huzafa as-Sahmi yana daga cikin daya daga cikin mutanen da wato suka shiga musulunci tun farko yana cikin as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wanda an kashe shi a ranar yakin Uhud yayin shahada yaje Badar an ji masa rauni sosai yaji ciwo sosai ya dawo ita Nana Hafsa tayi ta jinyar sa wato jinya mai tsawo alhamdulillah ya dan samu sauki sai kuma yaje Uhud kuma aka ya samu shahada a can da wasu malamai suna cewa wannan shahadar da ya samu akwai tasirin raunukan da ya samu a Badar su ma sun taimaka wajen mutuwarsa to bayan Khunais ibn Huzafa as-Sahmi yayi shahada sayyidina Umar shi da kansa yayi tawalli mana ya dauki nauyin neman wa yarsa miji da kansa yayi ta zagayawa yayi tabi yana neman mata wato mijin da zai aure ta ya je gurin sayyidina Usman ibn Affan cewa da Allah ga yarinya ta nan Hafsa mijinta yayi shahada ko zaka aure ta sayyidina Usman ya shiru ya ce gaskiya yanzu ban da sha'awar aure ya sanya albarka ya ce bai da wato niyyar yin aure ya dan bashi lokaci haka sai daga baya ce dai ba zai yi aure ba sai kuma ya je gurin sayyidina Abubakar as-Siddiq ya ce ya Abubakar ga yata nan Hafsa mijinta yayi shahada ko kana da sha'awar aure zaka aure ta sayyidina Abubakar yayi shiru bai ce masa komai ba a wata riwaya aka ce a hanya suka hadu ya gaya masa bai ce masa komai ba yace in shi ta zawashtu ka Hafsa idan kana so zan aura maka Nana Hafsa shirun nan da yi da bai ce masa komai ba sayyidina Umar sai ransa ya baci sai ya fushi sai ya kai kukansa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga abinda Usman ya mun ga abinda kuma Umar ya mun ai ga abinda Abu Bakar ya mun kamar yadda Imam Ibn Kathir ya kawo a cikin littafin Al-Bidaya wan Nihaya Allah ya masa rahama da kuma Ibn Sa'd a cikin At-Tabaqatul Kubra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take lokacin da ya ga ran sayyidina Umar ya baci sai yace da Umar ya tazawwaju Hafsa man huwa khairun min Usman wa yatazawwaju Usman man huwa khairun min Hafsa ina maka albishir cewa wanda zai aure Hafsa yafi Usman alheri sannan kuma shi kuma Usman zai auri wato man huwa khairun min Hafsa wadda tafi Hafsa alheri Umar ya fita daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fuskar sa tana kyalkyali ya ji dadi an yaye masa fushin da yake ciki yusri'ul khata aka ce yana taka kamar zai tuntube yana tafiya dan ya je yayi bushara wa yassa ita Hafsa Allah ya kara mata yadda sannan kuma ya je ya gaya wa sayyidina Abubakar ya je ya gaya wa sayyidina Usman abinda annabi ya faɗa to anan gurin yan uwana abin da nake so mu fahimta shine kamar yadda kissar ta zo sai sayyidina Abubakar sai sayyidina Umar sai ya fita yana fita wanda ya fara haduwa da shi Abubakar ya hadu da shi sai Abubakar ya ce da shi Umar kai hakuri ina so in baka hanzari na da kace min in auri iyarka Hafsa ba dan bana so bane saboda naji kishin din annabi sallallahu alaihi wasallama yana maganarta to ni kuma tunda maganar bata fito fili ba tunda ka zo ka gaya min na san maganar bata fito fili ba to bai kamata kuma na bude sirrin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama bai kamata ma sannan bana so in ce kuma bana so alhali kuma taqila annabi ba zai aure ta ba wannan shine uzurina sai Umar ya ji dadi a ransa annabi sallallahu alaihi wa sallama ana nan kawai sai ya aika yace a gaya wa Umar a sanar da nana Hafsa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman ta da aure wannan abu ya ji dadi kwarai da gaske kuma zai nuna mana cewa kullun kamar yadda muka faɗa Allah mai sha'ani irin nasa zai iya maka ibtila'i ya jarrabe ka bayan ka ji bacin rai ka ji damuwa daga baya kuma alheri ya biyo kuma galiban ƴan uwa da za a fahimta mafi rinjayen jarraba da Ubangiji yake wa mutane in Allah ya sa da to bayan jarrabawar ana samun faraji ana samun budi ana samun waraka yanzu kun ga irin yawon da sayyidina Umar yayi da kuma yadda ya ji ba dadi ran sai ya baci saboda abin da Abubakar ya masa kamar yadda ya faɗa amma daga baya kun ga abin sai ya zama alheri nana Hafsa ta ji zafi na mutuwar mijinta shahadar da yayi to amma bayan zafin da ta ji sai kuma Allah ya kawo mata sanyi ta samu alheri shi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta to anan ma ina so mutane su jada fahimta martani ga waɗanda suke sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi mutun ne mai yawan aurace a tsaya a nutsu sosai me dalilin auren Hafsa nan kun ga mijinta aka kashe kuma mutun ne yana cikin as-sabiqin al-awwalin cikin mutanen farko da suka yi musulunci suka yi imani to sai manzon Allah yake ganin bari ya faranta masa rai ta hanyar wato bai koyi faranta mata rai ta hanyar ya aure ta ita nan Hafsa din kun ga shi ba aure ne na sha'awa ba ko aure ne na bukata ta dan adam aure ne na a taimaka sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma yana nuna mana wani abu guda mai muhimmanci bai kamata mutun ya zamanto yana yada sirrin wani ba tare da iznin sa ba yanzu anan gurin da aka tambaye shi na Abubakar aka ce zai aure ta ko bai zai aure ta ba kun ga yana da dan kishin din labarin annabi yana magana ta amma kuma ba zai iya fitowa ya bayani ba saboda addini bai bada dama ka yada sirrin wani ba kuma musamman sirrin annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan duk lokacin da ka san wani abu da ya shafi wani dan uwanka ne ko aboki ne ko makoci ko dangin ko uba ko mai gida ko malami ko ma waye ka fahimci akwai wani abu nasa na asiri to bai kamata a rinka jin wannan maganar taka ta tafawwa biha kai kake zuwa kake yada ta labari ya dawo kunnan sai tambaya daga ina a ce ai wani ne yana ce yana yadawa mutuncinka ya zube kimanka ta zuba kuma zai dauka kamar kai mutun ne mai shirbici ba ka da lissafi ba ka da tsari wata ilima ya iya lalata alaka tsakaninka da shi wajibi ne mu kiyaye sirrin kawukan mu mu kiyaye kuma sirrin wasu mu kaga dai neman aure addini ne kuma abu ne mai kyau to amma ya tabbata a sunna cewa ana so a boye neman aure idan ana yi a boye shi sai za a yi daura auren sai a bayyana wannan shine dalilin da yawa zaka ga wasu daga cikin mazaje suna neman aure ba sa gaya wa matansu a lokacin sai dabda lokacin da za a yi auren saboda shari'a ta nuna muhimmancin a boye neman aure ba dan komai ba saboda mahasada da kuma waɗanda za su iya kulla wata tsiyar da kuma wanda abin ya shafi ta kai tsaye kamar misalin matar mutum ta shiga damuwa wata yanzu da ta samu labarin da aka yi aure insha Allah ta'ala ta daina ci ta koshi ta daina bacci ta ji dadi alakar ka da ita ya zama ya lalace zaka ga tana ramewa tana bushewa tana kwanjamewa tana kekashewa ba dan kuma saboda an gaya mata cewa za a yi mata kishiya to kaga ba amfani a sanar da ita tunda za ta cutu wata kila tana da ciki ma ta zubar da cikin ko kuma ta yi samun matsaloli kullun zurga zurga da zurbutun zuwa asibiti kaga ashe babu bukatar a sanar da ita a wannan lokacin sai a bari ta ci gaba da rayuwarta normal rayuwa daga baya sai a gaya mata ba wai a gaya mata wato irin gaya wa yau za a daure aure a gaya mata ba a gaya mata dai an dan ba ta lokaci wanda ko ciwon za ta yi jinya ta dan warke sannan a zo a yi wannan aure kiyaye sirri jama'a wani abu ne mai kyau yana da muhimmanci ya kamata mu koye shi daga cikin wannan kissa din da yawa ƴan uwa ba su da rike amana sirri amana ne wanda aka ba shi sirri an ba shi amana so yayin da mutum ya kebance ka kuka tattauna da shi magana ta mutunci ta kima wataƙila abin da ya shafi iyalinsa wataƙila abin da ya shafi kasuwancinsa wataƙila abin da ya shafi mu'amalarsa ko rayuwarsa ko wajen aikinsa to bai kamata kuma kai ka je kana yadawa kana gaya wasu ba kuma komin amintakan da kake da wani din saboda haka in kai haka ka yada sirrinsa sannan daga cikin kissar za mu fahimci abubuwa kamar haka har yanzu muhimmancin ko halaccin wato uba ya nemar wa yarsa mijin da zai aura za ta aura addini ne abu ne mai kyau da a ce ma iyaye suna aikata haka to da kusan huta kwarai da gaske saboda yanayin lokaci za mu je hutun rabin lokaci sai mun sake dawowa insha Allah ta'ala jama'a barkamu da sake kasancewa a wannan gaba da muke magana akan muhimmancin ko halaccin uba ya nemar wa yarsa mijin da za ta aura da yawa daga cikin mutane suna ganin cewa kaskanci ne ko kuma ci baya ne kuma baya ne uba yazo yana nemar wa yarsa mijin da za ta aura ana ganin tallan ma'an ne haka a tunanin mu Hausawa Fulani muke gani da yawa amma wannan ba daidai bane kuskure ne ya halatta uba ya nemar wa yarsa mijin da za ta aura kamar yadda gashi nan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya tashi ya nemar wa yarsa Hafsa mijin da za ta aura kuma ba gashi zagayen da ya neman ne Allah ya jefa shi ya fada ya samu alheri ba so a irin wannan lokaci da maza suke da wahalar samuwa a irin wannan lokaci da mutanen kirki suna da wahalar samuwa babu laifi mutumin da yake da ya ko ya'ya ya dauki nauyi daga baran nema musu mijin ya'yan wannan zamani da kake ganin su wallahi idan baka je ka nema musu ba sa je su nemo maka kaba ba sa je su nemo maka matsala ta je ta dauko maka barawo ta ce shi take so ta dauko maka dan fashi tace shi take so ta dauko maka dan luwadi wal iyad billah tace shi take so ko mashayi ko wanda bai da aikin komai bai sana komai kashe ka zauna ne kawai tace shi take so ko wanda yake ma bai da asali tace shi take so ko mai miguwar dabi'a tace shi take so kuma ka zo ku ta rikici da ita ƴaƴan zamanin nan yanzu in suka ce wani suke so bayan da ake da su dole hakura ake da su su suke cinye katin inda yarinya ta bude baki tace ga wanda take so wato ba karamin uba ne ba karamin uba mai karfi ne zai iya canja ta daga ra'ayin nan ba haka kuma zamanin yazo sai dai mu ce Allah ya rufa asiri Allah ya sa mu fi karfin yayan mu so da ta yarka ta je ta dauko maka kazamin mutum ko dan luwadi ko mazinaci ko barawo ko wani zalimi ko mara aqida ga surgumin mushriki matsafi wallahi sai ta iya dauko shi tace shine na tace take so to da sai ce ma wannan malam ba gwanda ka je ka nema mata mutumin kirki ba akwai bayin Allah na kware da ba za su iya magana ba akwai bayin Allah na kware da suna ganin gidanka yafi karfin su ba za su iya zuwa su tinkara su nema ba kai din idan ka karanta wani ka fahince shi ka amintu da shi bayan istikhara da addu'a je ka kai masa kamar yadda sayyidina Umar ibn al-Khattab yayi kamar yadda mun karanta da ku ba laifi mace kuma in ta ga wani tana so ta fada ta ce tana so kamar yadda Nana Khadija taiwa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma kisar matar da aka kawo a cikin alqur'ani kamar yadda Allah ya ce mar'atu mu'mina tan in wahabat nafsaha lin nabiyyin arada nabiyyan yasankiha khalisatan laka min dunil mu'minin ta iya nema ta ce tana son wani da cewa bayarwa ta bayar da kanta babu sadaki wannan ya shafi annabi ne kadai so jama'a ba aibu bane ba illa bane lallai ko da ma mutum bai fito fili ya bawa yar ga wanda za ta aura ba to yana da kyau ya ba ta shawara bai kamata ba kuskure ne mu kyale ƴaƴan mu suna zuwa suna zako mazajen da suka ga dama kawai kai mai gida kana da ka'ida a gidanka da ya kamata ka tafi akai iyalinka su tafi akai gaba daya to amma ka bar yarka ta ji ta dauko wani wanda ya saba wa ka'idarka ko ya saba wa aqidarka ko ya saba wa manufarka ka ba ta shawara ko ka ba wa mahaifiyar ta shawara ka ce in wane ne mai ta yadda aje a samu wanan kuma a yi mai magana ya zo ya neme ta shikenan an mutunta shi an kimanta shi shi ma kuma sai kimanta ta ya daraja ta amma mu zo mu zauna mu zuba ido sai abin da yaran mu suka yi kaga yarka tana yakarka akan wani saurayi da take so za ta aura tana fada da kai tana gaba da kai ta gudu ta bar gidanka ta je ta hada ka da alkali akwai wanda ta kai kara ma uban ma ta je ta danna shi a kotu sai san maci daga ina yace aka ce yarka ce ta kai ka kara saboda ka hana ta ta aure wai mijin da take so yace yata yace to wannan kan ba yata bace ba duk yadda akai ba yata bace saboda akwai abun mamaki a ce danka na cikin kamaniyin ka je ya kai ka ya san macin ka a kotu so yana da kyau mu samu kyakkyawar contact da alaka tsakanin mu da ƴaƴan mu ta yanda zamu ba su zabi na mazajen da za su aura su zaba kuma anan nake kiran su kansu yara ƴan mata din wallahi duk ya ta arziki ta albarka ita ce yadda take yi wa mahaifinta biyayya take yi wa iyayenta biyayya idan babanki ya dauko wani mutum yace gashi nan yana so ki aure shi yi masa biyayya ki miƙawa lamarin ga Allah ko ba kiya son sa ki sa wa ranki din kina son sa dan saboda me mahaifinki yana son shi ai ya cancanta a so shi tunda mahaifinki yana son sa kada riga ta burge ki kada wani matsayi ko dukiya ya burge ki a'a zabin iyayen yana da kyau ke kin sani cewa duk yanda za a je adawa in Allah ya so yadda da yaddar ubangiji mahaifinki ba zai je zaba miki sharri ba ko mutum ya haifi da kuma yaje zabo masa wanda zai azabtar da shi ya haife ki ya dauki nauyin ki sannan ya zaba miki wanda zai cutar da ke ba zai yi haka ban Allah ya so yadda to ku kyautata wa iyayenku zato ta yanda in suka ba ku shawara ko suka zaba muku mazajen da za ku aura to ku yi musu da'a amma akwai ciwo kwarai da gaske mutum ya kare rayuwarsa yana tarbiyantar da ƴaƴansa tun tana nursery school kana wahala primary kana wahala junior secondary school kana wahala senior kana wahala wataƙila wata ta je har sai ta yi digiri ma kana wahala duk wannan wahalar da kai sannan ta je ta lalumo maka wani mabarnaci ta ce shi za ta aura wani abu akwai bakin ciki akwai ciwo akai wallahi bai da dadi kuma ke yanzu duk wannan azaba da wahala da mahaifinki miki da iyayenki suka miki duka a matsayin ba sa sanki dan sun ce ki auri wani kuma ya kamata ke ki fandare musu bayan wannan wahalar da kika yi musu sun gyara ki sun yi baki ilimi sun kyautata ki har wani ya ganki yana so sannan yanzu ki zo ki fandare musu to auren da yake da albarka shine auren da aka yi wa iyaye biyayya matukar iyayen nan ba san zuciya da ra'ayi kuma suka dora ba saboda akwai kuma iyayen da tsakani da Allah su kuma abin sai dai addu'a shi kuma wani ba addini yake duba ba waye zo ya bashi kudi kawai indai kana bashi kudi zai baka yassa waye yake da matsayi kawai ko yana da addini ko bai da addini zai dauki yar ya bayar wannan shine burin sa to anan kuma bai kamata iyaye su rinka dauko bukatun su su na kansu dan saboda biyan bukatun su dauki ayan su bayar da su a matsayin aure ba tare da duba dacewa ta shari'ar musulunci ba so wannan kissa tana nuna mana muhimmancin mutum ya nema wa yassa yadda wato dan da za ta aura kar ka je ta fada hannun wani wanda za a zo ana abun ba dadi wallahi jama'a barnar da ake ta isa ana daukan yara yan mata ai ta fita da su wurare ana ta'addanci da su ana tsiya da su ana barna da su wani ya gama lalata yarinya kuma wai ta ce shi za ta aura a haka din abin da ya ba dadi Allah kiyaye mu kawai Allah gyara mana halin mu yan uwa Nana Hafsa tana darajoji da kima da yawa na farko dai daga cikin abin da ta shahara da shi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato mace ce mai yawan yin azumi mai yawan sallar dare kafiratul qiyami wasiyam tana da yawan azumi da yawan yin sallah da daddare wata rana an ce wani abu ya shiga tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sai ya sallame ta ya sake ta ita ana na Hafsa din shine annabi ya ce da shi Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mai wahayi raji'iha kamar yadda matarka Hafsa fa innaha kanat sawamatun qawama kamar yadda ita saboda mace ce mai yawan azumi mai kuma yawan tsayuwar dare tana yin sallah albarkacin tsayuwar daranta da azumin da take yi shi yasa Allah ya ce a dawo da ita anan abinda zamu dauka shi yana da kyau miji ya rike matarsa a gidansa na aure saboda ibadarta akwai matan da zaka ga masha Allah kullun sai dai ka tashi ka ganta a tsaye kullun insha Allah tana nan tana tsaye ibada da daddare akwai matar da insha Allah sai dai ta tashi ka azumi kullun sai ta yi azumi duk litinin alamis tana azumi karatun qur'ani a gaba take ba ta da sakaci ba ta da wasa jama'a duk wanda Allah ya masa arziki ya samu irin wannan matan ya samu jari tabbas ya samu me ya samu jari ya rike ta hannu bibbiu dan ku wannan matar ita ce ya kamata a mutu tare da ita saboda yawan ibadarta da yawan kusanta ubangiji alal akalli kaga ana mata shaida da tsoron Allah da takawa kuma ita ce abokiyar zama ta kwarai ke kuma baiwa Allah ki kokari ki zama mai yawan ibada din dan mijinki ya rike ki in bai rike ki dan kanki ba bai rike ki dan gidanku ba bai rike ki dan dangantakanku ba bai rike ki dan kudinki ba to ya kamata ya rike ki dan me dan ibadarki da addininki wani bawan Allah yana gaya wani malami cewar an daura masa aure da wata yarinyar da shi bai santa ba mata suka zo suka bashi labarin ta kawai ɗan uwansa ya yadda sai da yaje aka tare mahaifinsa kansa da ya ga yarinyar ne ya ce kai gaskiya ka aure yarinya mara kyau wannan surikinta kenan Allah gyara mana halin da kanshi yake cewa wannan yarinya ba ta da kyau na kana damima yaron nan yace yaje abun ba dadi ya ga yarinyar nan masha Allah dai babu abin da yake so dai na kyau dai fasalin ta bi masa ba ya rasa inda zai sa kansa yace amma akwai wani abu da ya lura da shi ya fahimta duk lokacin da zai tashi da daddare zai tarar da yarinyar nan a tsaye in Allah ya so yadda azumi kuma ya riga ya saba a bakin ta karatun qur'ani ko yadda ka san madara take sha da'a kuwa ba magana bai taba ce mata karki ba bai taba ce mata me yasa kika yi ba iya biyayya kun ga yan uwana tasirin ibada yanda yake seta dan adam kenan haka wannan mata ta zamanto yace wallahi haka har sai da naji a raina ina son ta ina ainihin wato kaunar ta saboda ibadarta Allah ya azurta mu da yawaita ibada Allah sa iyayenmu mata su koyi da nana Hafsa binti Umar ibn al-Khattab Allah ya ganar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu